الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا معلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah kawo mai yau 21 ga watan Al-Muharram hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1437 kuma yau 4 ga watan 11 2015 miladiyya domin ci gaba da wannan majlisi namu mai albarka da muke karanta wannan littafai farawa da wannan littafi رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل سيرة سيدنا عبد الله بن عمر تفيعة نيسة من أجل أبن دمال يوارد يسامى ستاكي أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر أمرني سيدنا عبد الله بن عمر يقسن سينا إذا أبو ميتو sannan kuma da abin da ya kasance yana yi na hani game da abin da ya zama ba shi da kyau to mun an fada mana cewa ya shiga wajen Al-Hajjaj ibn Al-Hajjaj ya miƙe yana jawabi ga irin yadda Sayyidina Abdullah ibn Umar ya masa magana to za mu ji amsar da Al-Hajjaj ya bada shine shi ma da yace fa qala Al-Hajjaj ya shaykhan qad kharib yace ya kai wannan tsoho sai ya sa shi ma a matsayin nikira gairu maqsuda ya shaykhan ya wani tsoho kad kharifa wanda ya riga ya riddige hankalin shi ma ya tafi bai da hankali idan an ce kharifan kharifa fulanin ay fasada aqluhu likibrihi fasada aqluhu likibrihi hankalin shi ya lalace bai da hankali saboda ya tsufa shine kharifa falamma sadara an-nas lokacin da mutane suka watsi amara al-hajjaj ba'd muswaddatihi shi al-hajjaj ibn yusuf al-thaqafi ya umarci wani daga cikin masu fushi da fushin sa fadawan sa zagagen sa zabaniyawan sa sune muswaddan sa fa akhadha harabatan masmumatan shi ya dauki wata sanda haraba al-asas saghira karamar sanda haka masmuma wacce akwai guba a cikin ta an yi poisoning dinta an shafa mata guba wa daraba biha rijl ibn umar shi ya bigi kafa sayyidina abdullah ibn umar da wannan abun nan fa mariba ومات منها سيدنا عبد الله بن عمر يغش اللافية تسندية ونن بغن سديد ونن سندرني غبا سيغم سندية متوسع تو ونن يد متنزي حد ونن دي رواية دزا أفدينان غبا سين ونن يفاق عران سلاني عران سلاني أبن يفاق دش من غاني أي domin riwayar da zata zo gaba zata nuna mana sayyidina Abdullah ibn Umar al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi ya shige gaishe shi sayyidina Abdullah ibn Umar yake amsa masa gaisuwar da ya masa zamu ji amsar da ya bashi to yadda za a hada wannan riwayar ta farko cewa al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi ya sa ɗaya daga cikin zabaniyawan sa ya duke shi da sandar da akwai guba a ciki a jikinta da kuma wannan riwayar da za a karanta mana wacce take nuna gashi Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi har ya je gaishe shi shine wannan abin da ya faru ya faru ran sallah ne mun gane ai to wa dakhala alayhi al-Hajjaj a'idan al-Hajjaj ya shiga domin ya gaida Abdullah ibn Umar a lokacin yana kwance bai da lafiya sakamakon wannan dukan nasa da aka yi da sanda fa sallam shi al-Hajjaj ya sallama falam ya rudda alaihi al-Hajjaj bi sayyidina Abdullah ibn Umar ya kuma ya masa da sallama wa kallamahu falam yujibu an hajjaji ma sayyidina abdullah ibn umar magana sayyidina abdullah ibn umar yake amsa masa magana wa kana al hajjaj qad amara bi hamli shilahi fil haram al hajjaj ibn yusuf al thaqafi ya bada umarnin cewa a dauki a rike bakani fil haram nan al haram nan al haram al madini ba al haram al makki ba domin ai sayyidina abdullah ibn umar ba a makka yake ba a madina yake sannan kuma wannan labarin da ake bamu a lokacin al-hajjaj ibn yusuf al-thaqafi yana gwamna ne a madina yana gwamna ne a madina so daga nan al-haram da aka itlaqin sa ana nufin al-haram al-madini madina ma ai harami ce ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ibrahima harrama makkata wa ana uharrimu al-madinata annabi ibrahim alaihi salam ya sanya garin makka a matsayin harami to ni ma na sanya garin madina a matsayin harami shi dai kuma wasu khasa'is din da garin makka ke da su to garin madina ba shi da su mun gane ai akwai khasa'is da garin makka yake banta da su la yuntaqatu luqtatuhu wa la yuqtala khalahu da sauran waɗannan abubuwa to Madina ita ma tana da irin alfarmar ta amma ba irin alfarmar Makka ba to shine nan wa akhraj al-Bukhari wa anna al-Hajjaj dakhala ala ibn Umar al-Imam al-Bukhari ya rawaito a cikin sahihin sa cewa sayyiduna Abdullah ibn Umar al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi ya shiga wajen sa fa qala kayfa huwa yace ya jiki ya yake irin lugar da ake amfani da ita yanzu kayfa huwa ya yake فقال اي ابن عمر شي ابن عمر يجي صالح لا في اعتقل قال من اصابك شي الحجاج يتنبيش يجي وايه يزم سند ونن شيوان ناكا قال اصابني من امر بحمل الشلاه في يوم لا يحل فيه حمله شي واند يسام من يزم سندية ونن شيوان ناوا shine wanda ya umarnin a dau makami a ranar da bai halarta a dau makami ba ran yaushe kenan ranar sallah shi yasa al-imam al-hasan al-basri rahimahullahu ta'ala kamar da al-imam al-bukhari yayyuto a cikin sahihin sa hada da wannan asarin na ibnu umar cewa sahabbai sun kasance ba sa rike makami ranar sallah wa kanu yanhauna an hamli shilah fi yawm al-eid al-imam al-hasan al-basri yace magabata wato malaman musahabbai sun kasance suna hana daukan makami a ranar eid to al-hajjaj ibn yusuf al-thaqafi yace a dau makami a ranar saboda haka kuma akai ma sayyidina abdullah ibn umar wannan mannan aka cutar da shi aka ji masa ciwo ya'ni al-hajjaja yana nufin al-hajjaj ibn yusuf shine sanadiyan ciwon sa qultu malam yace shi malam mai wannan littafin yace wa hakaza yajibu an yakuna almuslimu haka ya wajaba muslimi ya kasance yaltahimu ma alwaqi'i ya zama yana gugayya da zamanin sa kada ka koma gefe kana kallon ana yin banna shikenan sai ke shiru an imam abu nu'aym al-asfahani a cikin littafin sahihiyatul awliya ya ruwaito daga da isnadin sa zuwa ga sayyiduna Hudhayfa ibn al-Yaman sayyiduna Hudhayfa yace al-qalbu qalbani qalbun hayyun wa qalbun maytun zuciya mai rai da kuma zuciyar da ta kasance matacciyar rai matacciyar zuciya ka yace al-qalbu al-hayy huwa allazi yughayyiru bi yadihi aw bi lisanihi aw bi qalbihi ita zuciya ita kanta tana da zuciya mutum ya ga abin ki ya hana ayi da hannu ya canza da hannu ko ya canza da harshe ko kuma ya canza da zuciyar sa ya rika jin damuwa to wannan shine sahibul qalbil hayy wannan shine zuciyar sa rayayyar zuciya ce amma mutumin da لا ينكر بيده ولا ينكر بلسانه ولا ينكر بقلبه فذلك صاحب القلب الميت wannan shine mai zuciya matacciya zuciyar shi matacciya ce matacciyar zuciya kenan so daga musulmi baya zama musulmin gaske sai ya sufanti da wannan sifa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أي التغيير بالقلب أضعف الإيمان كذا حديث مسلم من ذا لتسميته وليس وراء ذلك مثقال خردل من إيمان باين وننكم باوني دزاء ثام وقودن قايركو ميان إيمان باب من غاني ويضرب بسهم وافر في الامر بالمعروف sannan kuma mutun ya ibi kaso ne girma shine yadribu bisahm wafir mutun ya zama ya ibi kaso ne girma fil amr bil ma'ruf wajen umarni da abu mai kyau wallahi yani al munkar da kuma hani game da abin da ya zama ba shi da kyau wala ya'ish ma'zulan an mujtama'ihi bi hadasa muslimi ya zama ya rayu a gefe guda ya koma gefe an mujtama'ihi game da al'ummar sa baya koma gefe baya tare da al'ummar sa baya tare da al'ummar sa duk abin da al'ummar sa take ciki baya ciki baya halarta ga musulmi ya zama haka fai tatawalul batil in akai haka to shikenan sai banna sai ta girmama in ba al'amru bil ma'ruf babu annahyu anil munkari to tatawalul batil shikenan sai banna ta tumbatsa ta zama ta kumbura ta yi ƙarfi a cikin al'umma saboda babu al'amru bil ma'ruf babu annahyu anil munkari kuma ba sharadi bane na al'amru bil ma'ruf sai idan kai ba kai a'a ana dai buƙatar wanda bai yi wanda zai yi umarni da abu mai kyau ya zama shi ma yana yi wannan shine wajibin sa to amma shi ma in ya san yana da matsala to wannan ko ba zai hana shi ya shigo ba bazai sa shi ya shigo ba walau lam yakun fi nnas man huwa mujrimun ko man huwa muznibun faman ya'izu al-asin ba'da muhammadi haka wani mai hikima yace walau lam ya'iz fi nnas man huwa muznibun idan ya kasance mai zinubi ba zai yi wa'azi ba a cikin mutane to faman ya'izu al-asin ba'da muhammadi waye zai ma masu sabo wa'azi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan annabi shi kadai ne bai da laifi to wannan wajibi ne mutum sannan wa yastakhfa al-haqq sannan gaskiya za ta boye idan babu al-amru bil ma'ruf babu an-nahyu anil munkar so daga wajibi ne ai al-amru bil ma'ruf sannan ai an-nahyu anil munkar to nan akwai wata qadiyya al-hajjaj shugaba ne gashi sayyiduna abdullah ibn umar ya tashi a gaban sa ya masa wa'azi yace masa ga yace ya adu wallahi istahalla haram Allah wa kharraba bait Allah to wannan malamai suka ce tun daga magabata idan mutun ya kalla zai ga magabata suna da fuskoki guda biyu game da fadin gaskiya a gaban shugaba sannan kuma a gaban mutane akwai magabata sun canda da suke ganin su bai halasta a yi ma shugaba wa'azi a gaban mutane ba shi dai a kebe da shi saboda hadisi ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-Imam al-Albani ya ce hadisi ne hasan duk wanda ya kasance yana da wani abu da zai faɗa ma wani mai wa'azi ko wani shugaba to ya kebe daga shi sai shi ya faɗa masa kada ya faɗi fil mala'i kai ya faɗi a gaban mutane to sai magabata tun daga sahabbai da tabi'ai sai suka kashi gida biyu wasu suna ganin wajibi ne idan mutum zai ma shugaba wa'azi to bai halasta yi a gaban mutane ba wajibin sa ne ya kebe daga shi sai shi ya faɗa masa in ya anza shikenan in bai anza ba kuma shikenan a gefe guda wasu su kuma suna ganin a'a za a iya ma shugaba wa'azi a gaban mutane al-imam ibn muflih rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa al-adab ash-shar'iyya ya kawo magana da al-imam ibn al-jawzi yayi shi ma al-imam ibn al-jawzi a cikin magana sai danganta ta zuwa ga al-imam ahmad ibn hanbal al-imam ahmad ibn hanbal yace shi yana ganin abin da yafi shine a keɓa shugaba a masa wa'azi sannan kuma idan an je ba za a ce masa irin siya adu wallahi ba. To Sheikhul Islam Taymiyyah da yazo ya tattara waɗannan maganganun sai yake cewa akwai waɗannan maganganun guda biyu. To amma aikin malaman aqida daga baya sun yi ijma'i, haka ya faɗa, ko ba ijma'i ba shubhu ijma'in dai yayi kama da ijma'i akan cewa abin da yafi shine in kana da shugaba kaga yayi wani abin da ba daidai ba, to ba daidai bane ka shiga gidan radio ka faɗi, kuma koda ya shugaban nan yake saboda me, saboda fitina, gudun kada wannan wa'azin naka kuma ya jawo fitina. To mu sani dai mas'ala ce khilafiyya, domin wasu sukan zafafa a wannan zamanin namu suna ganin kwata-kwata ba hanyar da za a yi a faɗa ma shugaba gaskiya a gaban mutane, dole wai sai dai a shiga, ko da ba zai saurara ba sai dai a shiga ɗaki daga kai sai shi a faɗa masa, kuma ko da ma ba ka da hanyar da za ka faɗa masa. To mas'ala ce khilafiyya, kada mu ɗauka cewa mas'ala ce da za ta raba tsakaninmu, wancan yana ganin za a iya yi, wannan yana ganin ba za a iya yi ba. Akwai mas'alolin aqida da ake ce musu al-masailul aqdiyya amma al-mukhtalafu fiha, mas'ala ce ta aqida amma kuma malamai na ahlus sunna wal jama'a sun yi sabani akan wannan mas'ala, wasu suna ganin kaza ne, wasu kuma suna ganin kaza ne, suna nan da yawa. In aka ce za a yi ta lissafa su sai mu cinye lokacin karatunmu. Akwai misalan irin waɗannan al-masailul aqdiyyatul mukhtalafu fiha, mas'aloli ne na aqida amma an yi sabani a kansu. To Allah ya ganar da mu. To wannan shine abin da ya gudana tsakanin Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi da kuma Sayyidina Abdullah ibn Umar. Akwai wasu hikayoyin suna da yawa, al-Imam az-Zahabi ya ambace su a cikin Shaykhul Alam an-Nubala, ya ambace su a cikin littafin sa Tarikhul Islam, bi ya ka kawo abubuwan da suka gudana. Al-Hajjaj dai an faɗa mana abinda al-Imam az-Zahabi ya faɗi game da shi, nasubbuhu wa la nuhibbuhu, ko haka ya faɗi, sai kuma muna fatan Allah madauki zaki ya masa azaba gurgudun irin bannar da yayi ta cutar da sahabban annabi da manyan tabi'ai malamai gwaraza, ya zama sanadiyar mutuwarsu ko shi ya halaka su. Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da mu. Shikenan, an ce lokaci yayi, na so mu gama tarihin nasa yau. Sai mu bar shi haka.